sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri a sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba, bi ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To baban ne Prime Minister Britania Boris Johnson yana sa ran zai magana da shugaban Russia Vladimir Putin ta wayan tarho a yau Laraba. Rundunar sojin Amurka tana aikiwa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa hadaddiyar daular Larabawa domin taimaka mata yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga ƴan tawayen Houthi a Yemen. Kana an samu kwanciyar hankali a babban birnin kasar Guinea-Bissau da ke yammacin Afirka bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba, in ji shugaban kasar a jiya Talata.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta Najeriya wato NBC ta yi ƙarin haske kan dakatar da shirin Idan Mikiya na gidan rediyon Bishan FM da talabijin na farin wata.
Sun ɗauki wannan mataki ne domin irin ƙorafe-ƙorafe da muka samu akan abubuwan da suke gudana a cikin wannan shiri ɗin.
Za mu ji martani kan wannan mataki. A jihar Kanan Najeriya kuma, a karo na biyu cikin tsauraran matakan tsaro aka gurfanar da Abdulmalik Tanko da ake zargin garkuwa tare da kashe ɗaliban makarantarsa Hanifa a gaban kotu. Muna tafa da ƙarin bayanin yadda zaman kotun ya kasance. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamail Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Wani guda bayan da ya ce yana ganin akwai wata hanyar diplomasiya wurin warware rikicin kan iyakar Rasha da Ukraine. Prime Minister Britania Boris Johnson yana sa ran zai yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho a yau Laraba. Johnson ya faɗa a jiya Talata yayin wata ziyara da ya kai a Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, cewa tara dakaru sama da 100 da Rasha ke yi a kusa da kan iyaka shi ne za iya cewa wata babbar adawa ga Ukraine da muka taɓa gani a rayuwarmu. Johnson ya bayyana goyon bayansa ga 'yancin cin gashin kan Ukraine. Kana ya ce shirin da kasashen yamma ke yi na ɗore takunkumi a kan Rasha idan ta kai mamaya a kan ƙasar Ukraine, wannan ba wata adawa ba ce ake nuna ma Rasha, illa ba da goyon baya ne ga Ukraine. Ya ce yana da muhimmanci Rasha ta janye daga matsayarta ta kuma zaɓi hanyar diplomasiya. Kana ya ce ya yi imanin wannan abu ne mai yiwuwa, in ji Johnson. Rundunar sojin Amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa hadaddiyar daular Larabawa tare da tura jiragen yaki domin taimakawa hadaddiyar daular Larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga ƴan tawayen Houthi a Yemen. Ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna wannan batun a jiya Talata da yarima mai jiran gado a Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Wata sanarwar Pentagon ta ce jirgin mai suna USS Cole zai haɗin gwiwa da sojan ruwa a Abu Dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa. Sakataren ya kuma sanar da yarima shawararsa ta tura jiragen saman yaƙi na Fifth Generation su taimaka wa hadaddiyar daular Larabawan akan barazanar da take fuskanta a yanzu. Kana hakan na nuni da Amurka tana tare da daular Larabawan a matsayin da daddiyar ƙawanta, a cewar sanarwar. A ranar 17 ga watan Janairu ne da ƴan tawaye suka kai hari suka kashe wasu ma'aikatan kasar waje su uku a wani kamfanin mai a Abu Dhabi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban birnin kasar Guinea-Bissau da ke Afirka ta yamma ya kasance cikin kwanciyar hankali bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba, in ji shugaban kasar a jiya Talata. Mutane sun koma akan titunan birnin Bissau sa'o'i bayan da 'yan bindiga dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da na AK-47 sun kai hari akan fadar gwamnatin Guinea-Bissau a jiya Talata. Shugaba Umaru Sisoko Embalo, wanda tsohon janar soja ne, ya yi jawabi ga al'umman kasar a daren jiya Talata. Yana mai cewa yunkurin auna demokuraɗiyya ya zo ne yayin wani taron gwamnati a cikin ginin. Shugaba Embalo ya ce an samu asarar rayuka mai yiwuwa a bangarorin biyu, amma dai ba su da yawa. Yana mai cewa jami'an tsaro ne kadai ya kamata a taya su murna da martani da suka mayar. Rashin zaman lafiya da ke karuwa a kin ya kai inda kungiyar kasashen yankin ta ECOWA za ta gudanar da tattaunawa a kansa gobe Alhamis a wani taron koli a birnin Accra.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan sanarwar gwamnatin Najeriya na dakatar da shahararren shirin gidan rediyon Bishan FM da talabijin na farin wata mai suna Idan Mikiya. Masu ruwa da tsaki ciki har da mahukuntan gidan rediyon sun fara tofa albarkacin bakinsu, inda wasu ke ganin hakan ya yi daidai. Wasu ko na ganin wannan mataki ya saba kundin tsarin mulkin ƙasa da ya ba wa kowane ɗan ƙasa damar faɗin albarkacin bakinsa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Wannan mataki da hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya wato NBC ta ɗauka ya biyo bayan gabatar da wani shiri na Idan Mikiya a ranar 5 ga watan Janairun da ya gabata, wanda ya tabo batutuwa ciki har da naɗin makamai a hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasa wato NIA, da a cewar ta an saba wa tsarin mulki na Najeriya sashi na 39 sakin sashi na 3 ba, wanda ya takaita magana akan abubuwa da suka shafi hukumomin tsaron ƙasar. Balaraba Shehu Ilela shi ke zama shugaban hukumar ta NBC na yanzu.
Mun dauki wannan mataki ne domin irin korafe-korafe da muka samu akan abubuwan da suke gudana a cikin wannan shiri din. Shi yasa muka kira su masu gidan rediyon, muka hira da su, muka tattauna da su, muka faɗa musu kuma korafe-korafen da muka samu dangane da waɗansu waɗanda wannan abin ya shafa. Kuma a ƙarshe dai sai muka yanke hukuncin cewa zai fi kyau a ɗan dakatar da wannan shiri na ɗan wani lokaci. Ba wai mun ce an dakatar da shirin gaba ɗaya dindindin bane, a'a, mu dai a matsayinmu na hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta ƙasa, hakkinmu ne mu sa ido mu ga duk abin da aka yi ana yin sa bisa ka'ida. Duk abin da aka yi mu ga cewa an bi dokokin da wannan hukuma ta shimfiɗa, kuma mu ga cewa duk abin da aka yi abu ne wanda yake ya shafi zaman lafiyan ƙasa.
To sai dai a cewar ɗaya daga cikin manyan mahukuntan kafar ta Vision da farin wata Shaibu Mungadi, hakan bai zo musu da mamaki ba ganin yadda shirin ke bankaɗo kurakuran gwamnati kuma ga lokacin babban zaben kasar na karatowa.
To alal hakika ba mu yi mamaki ba, saboda mun san an dade ana kokarin yi mana bita da kwalle. Dai muna ganin wani gamin baki ne aka yi domin wato a rufe wannan shiri, domin ko banza ma ana gab da al'amuran zabe a Najeriya. Kuma zamanin Jonathan wannan shiri ya yi ta tona asirin gwamnatinsa, wanda ya sa 'yan ƙasa suka raja'a ga wannan jama'iyya mai ci ta yau. Suna ganin kamar za a maimaita abin da ya faru can baya, tunda dai 'yan ƙasa suna ganin abubuwan da ake yi ba daidai ba a wannan gwamnati, musamman kasawar da aka yi ta kawo tsaro, kasawar da aka yi ta yaƙi da cin hanci da rashawa, da kasawar da aka yi ta farfaɗo da tattalin arziki 'yan ƙasa na cikin ukuba.
Ƙwararren ɗan jarida kuma edita na gidan talabijin na Trust Shafi'u Suleiman ya yi ƙari da cewa
abu ne da za a iya cewa zai iya faru a kowane lokaci, da inda a samu kafa tana da bincike da bin kwakwafi kan batutuwa irin wannan. Amma kuma wasu kuma sukan yi zargin cewa su kansu masu gabatar da shirin sukan wuce gona da iri. A wasu lokuta akan zarge su da sukan yi ma wasu bita da kulli, su je su bididdigi, su binciko wasu abubuwan da suke so kila su tozarta wani, ko kuma wani ya sa su ma ya kinawi sai su yi irin wannan domin yana da muradin mukamin ko wani abu makamanta. Akan zarge su da hakkar karɓan kuɗi irin wannan domin toshiyar baki da sauransu, duk da dai ba an tabbatar da wannan ba ne. To amma ko ma me ke akwai abu ne da ya kamata a yi taka tsantsan a kan shi, domin ita kafar yaɗa labaru wato suna da muhimmancin gaskiya a tsari irin na demokuraɗiyya, a tsari kuma irin na cigaban ƙasa, domin babu yadda za a yi kafafen yaɗa labaru su da ana yin abu ba daidai ba su kuma yi shi.
Idan ana iya tunawa, ko a shekarar 2014 sai da gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Jonathan ta dakatar da ayyukan gidan rediyon daga gabatar da shirin, wanda wannan mataki na gwamnati mai mulki na yanzu ke nufin sau biyu kenan ana ɗaukan irin wannan matakin, wanda aka dakatar da shirin na tsawon watanni 6 tare kuma da cin taron hukumar naira miliyan 5. Shahararren shirin na Idan Mikiya dai ya samu karbuwa musamman a yankin arewacin Najeriya, shirin da manyan 'yan jaridu da masu gidan rediyon Vision FM daga Abuja ke gabatarwa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Akalla mutane miliyan 13 a faɗin Najeriya suke fuskantar yunwa a lokacin da ake fama da ƙarancin abinci a cewar Shirin Abincin Duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Tashe-tashen hankula sun kawo cikas ga sayar da abinci sakamakon rashin tsaro akan hanyoyi da manoma ke jigilar kayayyakin gonarsu zuwa kasuwanni da mahaɗa suka lalata. Noman shinkafa ya yi ƙasa ainun, lamarin da ya sa farashin shinkafa ya tashi goron zabi da sama da kashi 60 cikin 100 a jihar Benue da ma wasu wurare a ƙasar. Akwai yiwuwar fadawa cikin yunwa saboda tashe-tashen hankula da annobar COVID-19 duk suna hana kaiwa gaba bukata, in ji wani kakakin Shirin Abincin na Majalisar Ɗinkin Duniya yana fadawa kamfanin dillancin labarai AP. An kashe dubban 'yan Najeriya a rikicin shekara da shekaru da ake samu tsakanin manoma da makiyaya akan rashin isasshen ruwa da kuma wuraren kiwo. Yawancin lokaci manoman suna zargin makiyayan da karɓe musu filaye, yayin da su ma makiyayan da galibinsu Fulani ne suke ikirarin gonakin wurin kiwonsu ne na tun asali. Gwamnati yanzu ta kaddamar da wani aiki karkashin shirin sabunta kiwo na ƙasa da zammar kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka rincaɓe sakamakon ƙaruwar makamai a hannun jama'a da kuma gazawar gwamnati wurin gurfanar da masu laifi a gaban doka. A ƙarshe, a yau Laraba, ƙasar Tonga mai yawan tsibirai a yankin Pacific ta shiga cikin dokar kulle yayin da yaduwar cutar COVID-19 ta taba mutum 5, lamarin da ya ƙara tsananta matsalar da ƙasar ke ciki na gagaruma amman wuta da ta tashi kana daga bisani aka samu guguwar tsunami. Tun da safiyar yau Laraba ne Prime Minister Siyaso Sovaleni ya ce gwaji ya tabbatar da wata mata da ya interview sun kamu da cutar wuni guda bayan da wasu ma'aikatan tashar jirgin ruwa su biyu suka harbu. Karamin barkewar ya tabbatar da damuwa da jami'an Tonga suka nuna cewa ma'aikatan ƙasa da ƙasa da suka kai muhimman kayayyakin jin ƙai ka iya baza cutar a tsibirin. Ya zuwa wancan lokacin mutum guda kaɗai ne ya kamu da cutar, wani mai yaɗa addini da gwaji ya tabbatar da ya harbu bayan dawowarsa a nahiyar Afirka a cikin watan Oktoba, lamarin da ya sanadiyar kakaɓa dokar kulle na mako guda. Prime Minister Sovaleni ya ce an dakatar da duk tafiye-tafiye tsakanin tsibirai 170 na Tonga, ciki har da wasu da ma ba iya zama a ciki har sai baba ta gani. Ya ce za a rika sabunta dokar ta yanzu a kowane sa'o'i 48.
A gaida Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Yau a karo na biyu cikin tsauraran matakan tsaro aka gurfanar da Abdulmalik Tanko a gaban kotun Majistire ta Kano, wato mutumin da ake zargin garkuwa tare da kashe ɗaliban makarantarsa 'yar shekara 5 a duniya, wato Hanifa Abubakar. Sai dai kotun ta amince da roƙon lauyoyin gwamnati da suka shigar da ƙarar ta mayar da shari'a zuwa babbar kotun Kano. Wakilin Mahmud Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Ɗimbin jami'an tsaro ne suka kawo Abdulmalik Tanko cikin kotun Majistire ta Kano da ke gidan Murtala tare da sauran mutanen biyu da ake tuhumar su tare. Nan take dai ba tare da jinkiri ba, daraktar kula da ƙararraki ta ma'aikatar shari'a ta jihar Kano barista Aisha Mahmud ta sanar da kotun cewa lauyoyin gwamnati da take jagoranta a wannan shari'a sun kammala shirye cajin tuhuma akan mutanen uku, kuma suna muradin mayar da wannan shari'a zuwa babbar kotun Kano domin fara shari'ar gadan-gadan. Kai tsaye dai alƙalin kotun ya amince da wannan bukata, kuma bayan fitowa daga zauren kotun ne barista Aisha Mahmud ta yi min ƙarin bayani.
Mun yi nazari daga wancan satin zuwa yanzu akan binciken 'yan sanda. Wannan kotun da suke gabanta yanzu ba ta da hurumin da za ta saurari shari'a, so da haka sai muka yi filing charge a gaban High Court. Shi ne muka zo mu gaya wa wannan kotun, tunda ita ta tsare su cewa fa mun yi charge a gaban High Court, kuma Chief George ya yi directing shari'a zuwa Court 5, High Court number 5.
Kenan yanzu za a wuce da shi babbar kotu kenan kotun?
Yanzu ita kotun da aka yi ma directing High Court number 5 za ta ba da ranar da za a gurfanar da shi a gabanta. Charge 5 muka yi masa. Mun musu charge na conspiracy, shi haɗin baki. Wannan charge su ukun aka yi wa. Sai ita wannan mata wadda ita ta binciken 'yan sanda, wasiƙar da ya rubuta iyayen yarinya yana neman kuɗi, ita ta rubuta masa ita. So mun mata charge ita kaɗai daban na taimakawa wajen aikata laifi, sannan kuma mai musu susu biyu da Hashimu da ita Fatima, mai musu wani caji daban su wanda shine na su suka fara kokarin dauke wannan yarinya. Bata san su ba, ta kibin su, ta saka kuka suka gudu. Shi kuma baban Elefe Abdulmalik mun mishi caji daban na kidnapping, da kuma in kai kidnapping din kuma kai kissa.
Wannan labarin kuma hukumar Nautin mai yaki da safara da fataucin bil'alma ta Najeriya, haɗin gwiwa da jami'an tsaro a jamhuriyar Niger, sun kubatar da wasu matasa su 61, yayin da wasu masu safarar mutane zuwa kasashen ƙetare ke yunkurin kai su ƙasar Libya. Mr. Yohana Haruna shine jagoran ayarin jami'an da ke sintiri na musamman a ofishin Shiyar Kano na hukumar ta Naptif.
Cikin su 61 da muka same su a Niger, to cikin su muka gano guda biyu wanda su traffickers ne, wanda suke daukar su daga nan suke tafi da su Libya don su cutar da su. Mun samu guda biyu cikin su. Yanzu dai a bincike ake, har yanzu idan bincike a ƙarshe ya nuna cewa su suka rubi yaran nan za su tafi da su kasan waje saboda su cutar da su, za a dauki mataki akan su wanda zai kai har a kai su kotu a hukunta su a kai su gidan yari.
Ya ce mutanen galibin su matasa ne zalla, sun fito ne daga jihohin Lagos da Osun da Ondo da Oyo da Kwara da Edo da Delta da Niger da Gombe da Akwa Ibom da Kogi da Cross River da Ebonyi da kuma jihar Imo, sai kuma wasu guda biyu da suka fito daga nan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matashinmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harbi fi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba buƙatar tallafawa marayu da zawarawa a arewacin Najeriya da kan shiga kuncin rayuwa saboda rashin galihu, sakacin jama'ar gari da wasu dalilai na daban.
Waɗannan yara ƴaƴan talakawansu ne, akwai question mark a kansu gaban Allah ranar tashin kiyama. Iyayen yaran nan suna son duniya, Allah ya karbi rayuwarsu ka bar yaran nan. Su ma tabbas suna shirye, su ma za ta bi lahiya, za su bar nasu ƴaƴan. Kuma yaran su da suka yi karatu a Ingila, waɗannan yara marayu in Allah ya raya su, ba za su bar yaran su zauna lafiya ba.
Kusan ko'ina mutum ya shiga arewacin Najeriya, kama daga tashar mota, gidajen mai, gefen titi, filayen wasanni da uwa uba kasuwanni, zai ga yara ƙanana na neman abinci, ba a magana sutura ko muhallin da ya dace. A cikin yaran nan akan samu marayu da kuma ƴaƴan fakirai. Me zai hana gwamnatoci da sauran jama'a su taimaka musu a rage wannan damuwa?
Sunana Ibrahim Long. Mun gode da wanda suka kawo mu nan wajen.
Da ke tunawa lokacin da Allah ya yi mahaifinka da zuwa?
Shekara uku da wani abu.
Yanzu me kafi so ka samu bayan wannan abinci da ake bayarwa? Akwai abin da kafi so jama'a su taimaka maka da shi?
Mamana ta ce ta mu alƙawarin Allah ya yarda za ta siya min keke.
Wani irin keke? Keke irin na hawa?
Eh.
Ina kake so ka je da keken an siya ma?
Makaranta.
Tsohon shugaban kwamitin marayu na Abuja, Alhaji Sa'idu Musa Yalwa, ya shanana ta muhimmancin kula ko kuma illar rashin kula ga marayun.
Nake so in jawo hankalin mutane su gane muhimmancin maraya. Wane ne maraya? Maraya kar ku wulakanta shi, kar ku tsawata masa, kar ku sa, kar ku ci dukiyansa. Da zan aka ja ayoyi bila adadin kan maraya, Annabi kuma sai ya ce sallallahu alaihi wasallama, ya ce ni da mai ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna. Ya nuna ɗan yasunsa guda biyu. Yace duk wanda ya ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna. Ya nau'in ciyar da maraya yake? Ba mu kawo kamar shinkawa mu ba su kamar nan gaba su nan ba. Ka dauki nauyinsa gaba da rayuwarsa yana hannunka kamar ƴaƴanka. Makarantar da ƴaƴanka suke zuwa shi nan suke zuwa. Abin shin da ƴaƴanka ke ci shi suke ci. Suturan da ƴaƴanka suke sa shi suke sawa. To wannan shi ne ka dauki maraya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in zuciyanka ke kashe baka da imani, ka shafa kan maraya. Allah zai dawo maka da imani ga zuciyarka. To kan maraya ba abun wasa bane, ba mun walakanta su bane. Yace babu gida mafi alheri a bayan kasa, kamar gidan da aka dauki maraya aka yi tarbiyyar sa aka rene shi aka kyautata masa. Gida mafi sharri wanda aka dauki maraya aka wulakanta shi cikin gidan shine gida mafi sharri a bayan kafa. Wannan take sai nake son jawo hankalin mutane mu sani wane ne maraya ko me dawo maraya mu sirri duniya da lahira.
Muna da marayun mun san halin da marayun suke ciki. Ni kauye nake zaune, akwai yaran da suke zaune yanzu aka ba su zuwa makaranta. Abincin da za su karya na gidansu babu, yaro sai ya fita ya kai wasu mashara suke kwasa, sannan dan sami abin da za su kai iyalansu su karya. Wasu yaran da suke kwasa su je su biya kuɗin makaranta, in makarantar ya tsananta sai a kure zauna gida.
A zan sai duk wani lokaci mutum yana tafiya a titi sai ga ɗan yaro ƙarami wanda duk bai fi shekara huɗu ba yana cewa a taimake shi yunwa yake ji. Za ka ce kan irin yaron nan ne?
Wannan yaron sanannen mumin nace muke sake su. Yaron zai tashi har sha biyu bai karya ba, bai da kuma wanda zai bashi ba wanda zai kai masa bukata. A yau haka in muka samu dami iya kokarinmu.
Mun gode dattijo.
Arewa da mun ta samu du sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya.
Dr. Abubakar Umar Kari malami a Jami'ar Abuja Najeriya. Duk da yake ba wai za a ta'allaka komai akan talauci ba, to amma talauci yana da tasiri kwarai da gaske a wurin ayyukan ta'asa da kuma laifuka. A duk wata ƙasa ko kuma al'umma da talauci yayi katutu yana jawo abubuwa daban-daban. Alal misali akwai rashin aikin yi da fatara waɗanda za su iya ƙeƙasa zuciyar mutane da dama su riƙa faɗawa waɗansu miya gun ayyuka hadda ta'addanci. Sa'an nan sakamakon bincike-bincike da masana da dama suka yi musamman a game da rikicin Boko Haram da kuma ta'addancin da wasu suke yi na garkuwa da jama'a ya nuna cewa talauci yana da tasiri kwarai da gaske, tunda yawancin masu aikata wannan laifuka mutane ne wanda suke fama da talauci ba su da inda suka sa gaba sai su fara da sace-sace daga baya kuma su rikida su zama 'yan ta'adda. Babu shakka talauci yana da tasiri kwarai da gaske akan ayyukan ashe da suke faruwa musamman a arewacin ƙasar.
Shi kuma shugaban kungiyar matasan dattawan arewa mai rajin kawo sauya jagoranci Alhaji Umar Gitel ya ce sai an samu masu sauran jini a jika za su iya kawo maslaha ta hanyar yaƙi da talauci da rashin tsaro a arewa.
Alhamdulillah, ai shi yasa muke maganan cewa a kirkiro sana'a wa matasa, saboda zaman kashe wandon nan yayi yawa. Ai babban burin mu ma a wannan kungiyar sama wa matasa aikin yi, ba wai aikin gwamnati ba fa, sama musu aikin yi. Amma Nasiru na sha faɗa da ku ƴan jaridu, yanzu ka je nan AYA zaka ga masu wanke motan nan suna nan, mota na zuwa suna kaga suna sama wa kansu aikin yi. Abinda ya kamata a yi, me yasa ba za mu je mu dauki irin na South Africa? Sai a zo waɗannan masu wanke motan nan sai a ce to ku yi shugaba, sai su yi shugaba a ce shugaban ya yi lidin mutane 100, sai gwamnatin local government ta zo ta yi musu borehole, sai ta sa musu borehole ta sa kuma musu haraji. Akwai shugaba, in wani ya sace kayan wani mai mota akwai shugaba, za a kama wanda ya wanke motan a yi rana. Akalla suna samun 2,000, motan nan suna wankewa ni na sani 1,000 ne, to akalla zai wanke mota 10 yana da 10,000. A ce to a duk wata suna biyan gwamnati 10,000 ne, suna biyan local government 10,000, kuma ana kula da su, ana tasin din su saboda gwamnati ta yi borehole ta sa a domin kaga sun samu aikin yi. Yanzu ka je wajen Zone 4 zaka ga ga matasa a kwance suna neman da cebur da diga da sauransu suna neman aiki. Sai a inganta musu, in aka zo aka same su ma'aikatan kwadago da neman aikin yi suna zaune ba aiki, sai ta je ta nemi inda ake aikin kwangila ta kai su a ba su suna yin aikin yi. Yadda kasashen duniya suke kyan ba in a yau sun je sun zauna ba a dauke su ba, gobe sun zauna ba a dauke su ba, jibi za su yi sata, wani zai iya yin sata in wani ya haƙuri. Sun koyi sana'an nan, ga sana'an suna da shi amma ba aikin yi. Don menene rashin shugabanci? Rashin shugabanci da muke faɗi, shugaba in ya kai 70-80 karfe 9 ya yi bacci don kwakwalwarsa ya huta, likita ma zai ce ka samu ka yi bacci, amma aka bar ɗan shekara 40-50 sai ya kai har washe gari. Na san gwamnan da za mu je zai zauna har karfe 3 na dare kafin ya yi bacci saboda da ɗan karfi a jikinsa. To amma waɗannan sun girma, shine waɗannan aikin yi da kamar da kake faɗa, akwai hanyoyi da yawa da za a kirkiro aikin yi. A daga mutane daga maganan aikin gwamnati, aikin gwamnati babu shi, ba a kuɗi da aikin gwamnati, ba su kuɗin duniya ba ma'aikatan gwamnati ba ne, 'yan kasuwa ne. Mu dawo da yaranmu a sa su a harkan kasuwancin nan da muka ki. Yanzu an ce a koma gona, babu Buhari ya ce a koma gona, mutum ya koma gona ba taki, mutum ya koma gona kidnapper sun dame shi, a koma gona ka a tabbatar da ga taki ga kayan gona gashi a sauwaka irin kudin da aka raba ana ba mutane wasu je su yi kasuwanci su je suna kashe wannan bai taimake mu ba da an zuba shi a harkan gona ko a irin wannan abin da na gaya maka Alhaji Nasiru a je nan a tona musu bohol a inganta musu gurin ba a kore su ba a inganta musu gurin a sa musu shugabanci komai in yana da shugabanci yana da tashin mota aka kewaye aka sa shugaba duk tashoshin mu nan akwai shugaba Alhaji Nasiru shine abin da nake faɗi akai
don akwai shekarun da mutum sai ta shiga daji da kafa 8 kilometers da dama kafin ya isa gonarsa amma ya je aiki baya tsoron komai
to ai kaga a da kenan amma a yanzu ba zai yiwu ba nan da nan muna dukkanmu muna da gona irin ta zamani da ake fadi ba kai saka je ba yanzu kana tsoron za a je ai garkuwa da kai in aka yi garkuwa da kai za a nemi kuɗi kai kuma baka da wannan kuɗin to da ana tafiya da kafa iyayenmu na tafiya da kafa su je su goma ka san gonai na iyayenmu ba na kasuwanci bane ba na sayarwa bane na zumunci ne da ci a gida to yanzu gona ya zama na kasuwanci ne to tunda ya zama na kasuwanci wa'annan masu garkuwa da mutane sun hana mutane zuwa gonan to dole ne gwamnati ta dauki mataki shine ni nake fadi da babban murya duk wanda aka dauke dan uwansa tunda gwamnati ta kasa bada tsaro to ta dauki kudin da suke neman ta bayar waje ya biya wannan kudin da ake cajin mutane a ce a kawo miliyan kaza a kawo miliyan kaza tunda gwamnati ta kasa bada wannan tsaro din in aka caje ka miliyan 10 sai a dauka a hada gwamnati a ce gashi ga muryan su suna neman miliyan 10 ku je ku ba su don ku karbo mini dan uwa tunda an kasa kwace masa a kashe su shine damu a sama wa mutane aikin yi saboda mu rabu da irin wannan Alhaji Nasiru
masu raro da wannan zamu dakatar da shirin makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ilkaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salaka sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya
a gaida Nasiru Adamu Ilkaya yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya sai assalamu alaikum biyo Hausa fitowa da yan siyasar Najeriya ke yi na nuna sha'awar su na shugabantar Najeriya hakan yayi daidai sai dai wani hanzari ba gudu ba al'ummar Najeriya musamman talakawa an sha su amma ba su warke ba dan haka zaben 2023 ba za a sake daukar kara da kiyashi ba ko zaben timin dare sako na gaba ya fito ne daga Muhammadu Salihu kauran nan moda Zamfara yace kai jama'a wai da wani hali talakan arewacin Najeriya jeji tsadar rayuwa ko har-haren yan ta'adda ko ko biyan kudin fansa ga yan ta'adda kuma shugabanni da alhakin kare rayuka da dukiyoyi rataya a wuyansu sun zura ido suna kallo Allah Ubangiji ka kawo mana agajin gaggawa bisa wannan mawuyacin hali da muka samu kanmu a ciki sako daga Shehu Adamu Rijau yace Najeriya kenan kullun dai labarin baya wuce an sace ko an kashe mutane shugabanninmu kuma suna kallo amma sun yi shiru abinda suka iya kawai shine yin Allah wadai Allah ya kyauta kuma ya ji kanmu ba dan halinmu ba amin madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaice
to baban da a takaice wani guda bayan da yace yana ganin akwai wata hanyar diplomasiya wurin warware rikicin kan iyakar Russia da Ukraine Prime Minister Britania Boris Johnson yana sa ran zai yi magana da shugaban Russia Vladimir Putin ta wayar tarho a yau Laraba Johnson ya faɗa a jiya Talata yayin wata ziyara da ya kai a Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine cewa tara dakaru sama da 100 da Russia ke yi a kusa da kan iyaka shine za iya cewa wata babbar adawa ga Ukraine da muka taba gani a rayuwarmu Rundunar sojin Amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa hadajiyar daular Larabawa tare da tura jiragen yaki domin taimakawa hadajiyar daular Larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga yan tawayen Houthi a Yemen Ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna wannan batun a jiya Talata da Rima mai jiran gado a Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan
to ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chad wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba Yakub Magyari da ya taya na gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.